Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 10 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ‘yan kasuwa daga yankin arewacin Najeriya da ke kasuwanci a kudancin kasar sun koka kan wasu nau’ukan kalubale da suke fama da su. Sannan za ku ji cewa a Najeriya ‘yan kwangila da injiniyoyi sun ce kamfanonin kasar sun tilasta musu barin manyan ayyuka. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan farashin man fetur a duniya da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba zai samu daman yin jawabin ƙarshe wajen kare kansa a shari'ar da yake fuskanta kan aikata ba daidai ba a harkar kasuwanci a New York ba, bayan da lauyoyinsa suka ƙi amincewa da nacewar da alƙali ya yi cewa dole tsohon shugaban ya tsaya kan batutuwan da suka shafi shari'ar kawai. Mai shari'a Judge Arthur Engoron ya soke damar da aka baiwa Trump a yau Laraba, wuni ɗaya a gabanin gabatar da jawabin ƙarshe a shari'ar. Shari'ar za ta iya janyo wa Trump asarar miliyoyin daloli, sannan tana iya janyo masa a soke damar da yake da ita ta yin harkokin kasuwanci a birnin New York. Tun ranar Alhamis, lauyoyin Trump suka shirya cewa musamman za su ɗau wannan mataki na Trump ya gabatar da jawabin ƙarshe da kanshi baya ga jawabin da ayarin lauyoyinsa za su gabatar. Hakanan kuma ɗan shugaban Amurka Hunter Biden ya tada takaddamar siyasa bayan da ya zauna a layin gaba sa'ad da ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisa, yayin da 'yan Republican suke shirin ɗaukan matakin farko wajen tuhumar shi da yi wa majalisa rashin ɗa'a. Kwamitin 'yan majalisa kan ayyuka na musamman da kwamitin shari'a duk za su kaɗa ƙuri'a a yau a kan tuhumar da ake yi wa Hunter Biden ta ƙin amsa gayyatar da majalisa ta aike masa. 'Yan Republican sun gayyaci Hunter da ya bada bahasi cikin sirri a watan Disamba, sai dai kuma ya ki ya bada kai bori ya hau inda ya nace cewa zai yi bayani a bainar jama'a ne kawai, har idan kwamitin ya tabbatar da laifin raina kotu da ake tuhumar shi da shi, za su gabatar da bukatar su a gaban majalisa don ta yi nazari. Idan kuma majalisar ta same shi da laifi, za a bar ma'aikatar shari'a da alhakin ɗaukar matakin hukunta shi ko a'a. Taron tattalin arzikin kasashen duniya, wato World Economic Forum, ya bayyana cewa labaran ƙarya game da fasahar na'ura mai tunani ta AI su ne a gaba cikin jerin abubuwan da ke zama haɗari ga tattalin arzikin duniya. A rahotonsa kan haɗura a duniya na baya-bayan nan, kamfanin ya ayyana bayanan ƙarya da karkatattun bayanai a matsayin haɗari mafi girma da za a iya fama da shi cikin shekaru masu zuwa. Rahoton ya kuma ce wasu jerin haɗuran muhalli za su kasance barazana mafi girma na lokaci mai tsawo. A yau Laraba aka fitar da rahoton gabanin taron manyan duniya da akan gudanar a duk shekara a lokacin hunturu, wanda za a yi a makon gobe, wanda zai samu halartar shugabannin kamfanoni da shugabannin kasashen duniya a wurin shakatawa na SwissSky a birnin Davos. An samu waɗannan alƙaliman ne bayan jin ra'ayoyin shugabannin kamfanoni da mahukunta sama da 1,500. Jakadan Taiwan a Amurka a jiya Talata ya gana da kakakin majalisar Amurka Mike Johnson, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Taiwan, biyo bayan wani gargaɗi mai ƙarfi daga Beijing. Amurka ita ce a duniya tafi baiwa Taiwan goyon baya kuma take sayar mata da makamai, duk da rashin dangantakar diplomasiya tsakaninta da tsibirin, yankin da China ta yi amanna cewar yana ƙarƙashin ikonta. Alexander Yu ya kama aiki a wannan sabon makamin a watan da ya gabata ne bayan mai gurbin Hsiao Bikim, wanda ya zama wato yanzu yake takarar neman kujerar shugaban kasar Taiwan a zaben kasar da za a yi a ranar Asabar mai zuwa. A ƙarshe, kimanin mako ɗaya bayan tsallaka rijiya da baya a wani harin yunkurin kashe shi da aka yi, an sallami shugaban jam'iyyar adawar Koriya ta Arewa Lee Jae-myung daga wani asibiti a Seoul. Shugaban jam'iyyar Democratic Party ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata cewa harin da aka kai mishi ya zama wani sabo ya haifar da wani sabuwar dangantaka da siyasa tsakanin su tare da mutunci da aiki tare jin kadan bayan da ya fito daga asibitin kasa na Jami'ar Seoul ya ce lamarin zai iya zama wani jigo wajen kawo ƙarshen adawar siyasar da fada da ya mamaye al'amuran Koriya a yan shekarun nan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa tana daukar matakai domin bunkasa ayyukan kasuwanci da haɓaka tattalin arziki, wasu 'yan kasuwa na ci gaba da kokawa akan cewa har yanzu suna fuskantar kalubale da ke yin tarnaki kasuwanci da kuma tattalin arzikinsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan arewacin Najeriya da ke kasuwanci a yankin kudu ke cewa suna fuskantar kalubale iri-iri. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A takardar da ministan man fetur Mustapha Barke ya tura wa kamfanin man fetur CNPC ya buƙaci shugabannin kamfanin wanda ƙasar China ke da mafi babban kaso na hannun jari su dakatar da tsarin ɗaukar
mai. Bai shigowar gwamnati mai ci yanzu a Najeriya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu da ke cewa tana fitowa da matakai da kuma shirarruwa na haɓaka kasuwanci da noma da sauran sassa daban-daban, sai dai har yanzu a iya cewa 'yan Najeriya ba su soma cin gajiyar wasu daga cikin shirarruwan ba. Alal misali, a hawajin kasuwanci masu kasuwanci a kudancin Najeriya waɗanda ke kasuwar mile 12 inda ake hada hadar kayan gwari sun ce akwai kalubale da yawa da suke fuskanta waɗanda kuma kan kawo kuma baya ga kasuwancinsu da ma tattalin arzikin Najeriya.
Tunana Alhaji Idris Balarabe, ni ne babban magatakardan kasuwan nan ta ƙasa da ƙasa wanda aka santa da mile 12 international market. Idan ka duba noman da ake yanzu da mai ake yi, duk abin da zaka yanzu bayan ka gama noman sai ka sa a mota ka fito da shi idan kana Lungu. Kuma mai ne kuma motar nan tsada zai haka kuma idan ka fito waje idan zaka loda a mota ka kai shi Kurmi nan ma kuma kudi ne so da haka sai sa muka yi magana a kai kuma muna roƙon ita gwamnatin tarayya lalle ta duba wannan al'amari tunda shi a Shiwaju Bola Ahmed Tinubu mutum ne wanda mahaifiyarsa ita ce shugaban kasuwa ta Najeriya gaba daya so da haka ya san abin da 'yan kasuwa suke fuskanta.
Ko bayan wannan matsalar babban magatakardan kasuwar ya ce akwai wani ibtila'i da ya fada kasuwar kwanan nan na rufe ta abinda ya ja musu asara babba.
Ta hanyar asarar dukiyoyi masu tarin yawa don Lagos State ma gaskiya sai da ta bayan ta ɗauki wannan mataki kuma sai da ta dawo kuma gaskiya tana ba mu hankuri akan abin da ya faru.
Shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin kayan albasa na Najeriya Aliyu Isa Samama na cikin masu kokawa akan matsalolin da suka yi tarnaki ga hada-hadar kayan gwari daga yankin arewa zuwa kudancin Najeriya.
Irin yanda jami'an tsaro da wasu ɓada gari suka mayar da su kama tara motocinmu na kayan abinci diba da cewa kayakinmu kayan ruwa ne yana saurin lallacewa, to wannan tsangwama da kuma irin kuɗin da suke ansa yana komawa ne ya tattara ga shi wanda zai zo ya siya wannan kayan don ya yi amfani da shi a gida.
Duba da cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da saka dokar ta ɓace ga noman abinci to a watan Yuli da ya gabata na tuntuɓi wasu manoma ko yaya yanayin yake yanzu a wurinsu.
Sunana ya haya mai dawa inda ɓangaren hetur da taki da sauran abubuwa lalle muna fama da carashi.
Sai kwana da bagi manomi ka sai hetur ka sai taki ka sai gamale ka sai takin ruwa to wadanga dole kuma a takaice idan gona na taki to sai ka sai maganin haki.
Wannan na daga cikin dalilan da suka sa 'yan arewa da ke kasuwanci a kudancin Najeriya suke haɗuwa domin lalabo hanyoyin da za su bi domin samun sauƙi kamar wani taro da suka gudanar a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sai dai masu shirya kan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto na ganin cewa idan ɓera da sata ko da dawa da wari domin koda akwai tsadar rayuwa su ma 'yan kasuwa ba za su rasa nasu laifi ba wajen ƙara matsar da jama'a.
Domin an daɗe litan mai gwamnati ba ta ƙara mata kuɗi ba, amma kusan kowanne sati abinci ya ƙara tsada, ya kamata a ce zukatanmu sun tausaya.
Yanayin tsadar abinci da 'yan Najeriya ke ciki yanzu kan iya nuna cewa akwai buƙatar da gwamnati da 'yan kasuwa da duk masu hannu ga lamarin su yi abin da ya dace ko da talaka zai samu sassauci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Madalla Gaida Muhammad Nasir, sai ai mana aikin gafara na kutsan wani rahoto da aka ji da farko. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Kasar Sin ce ke kan gaba a harkar gine-gine a Najeriya, a cewar ofishin jakadancin kasar Sin dake Abuja. Sai dai ƴan kwangila da injiniyoyi na Najeriya sun ce kamfanonin sun tilasta musu barin manyan ayyuka masu tsoka. Ga Zahra Amin fage da fasar rahoton Alhassan Bala daga Abuja.
Injiniya Sa'id Mai Gari dan kwangila ne na cikin gida da ke aiki a bangaren masana'antar gine-ginen Abuja mai bunƙasa. Sai dai Mai Gari ya ce, kasancewar manyan kamfanonin gine-gine na China a Najeriya ya takaitawa ƴan ƙasa irinsa masu aikin gine-gine damar samun manyan ayyuka, sai dai ƙananan ayyukan gina gidaje. Mai Gari ya ƙara da cewa,
and a lot of our local contractors don't have that capacity compete with those foreign contractors because they have the expertise.
Yawancin ƴan kwangila na cikin gida ba su da wannan ƙarfin na iya gogayya da waɗancan ƴan kwangilar ƙasashen waje, saboda suna da ƙwarewa, suna da gogewa, suna da kayan aiki na fasahar zamani da kuma kuɗi. Don haka wannan barazana ce ga ƴan kwangilar cikin gida. Shi yasa ƴan kwangilanmu na cikin gida suke neman ƙananan ayyuka na masu zaman kansu.
Ofishin kula da basussuka na Najeriya ya ce kamfanonin China sun shigo ne domin cike giɓi. Ya zuwa watan Satumba shekarar 2021, bashin da China ke bin Najeriya ya kai dala biliyan 4.1, musamman abin da ya danganci ayyukan more rayuwa. Mai ba da shawara kan harkokin raya ƙasa Jide Ojo ya yi imanin cewa basussukan da China take baiwa Najeriya yana tilasta gwamnati baiwa kamfanonin China ayyukan gine-gine. Sannan ya ce,
China will give you the loan, but we also state in the terms and conditions of
China za ta ba ku rance, amma kuma za ta gindaya muku wasu sharuɗa a kan rancen waɗanda suka hada da kawo nasu ƙwararru da kayan aikinsu don aiwatar da aikin. Abun tsoro a nan shi ne, idan muka kasa biyan bashin, gwamnati mai zuwa za ta fuskanci matsaloli da kuma yiwuwar ƙwace wasu daga cikin ƙadarorin.
Shugaban ƙungiyar injiniyoyi a Najeriya Tasi'u Sa'ad Gidarudin ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta samar da wani yanayi na tallafawa ƴan kwangila na cikin gida. Sannan ya ce,
government should deliberately invest in our own local contractors.
Ya kamata gwamnati ta ƙarfafa jarin ƴan kwangila na cikin gida. Ta yaya za ta ƙarfafa jarinmu? Shine ta ba mu ayyukan yi, sannan kuma ta ƙalubalance mu.
Murya Amurka ta tuntuɓi ofishin jakadancin China da ke Najeriya da kamfanin gine-gine mallakar China CCEC domin jin ta bakinsu, amma ba su amsa tambayoyin da aka yi musu ba. Jakadan China a Najeriya Chi Yun Chen ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ƙasarsa ce kan gaba wajen bayar da gudunmawa wajen raya ababen more rayuwa, amma ga injiniyoyi irinsu Mai Gari, rinjayen kamfanonin gine-gine na China yana kawar da haziƙan 'yan Najeriya, yayin da wasu 'yan kwangila suka bar neman ingantacciyar dama a wasu wurare suna komawa aiki a wasu sassa. Ya ce,
yanzu ƙalubalen da muke fuskanta shi ne ba a ba mu damarmaki, kamar damar samun horo, koyon jagoranci, damawa da 'yan ƙasa musamman ma matasa masu tasowa.
A yanzu dai Mai Gari ya ce shi da abokan aikinsa za su mayar da hankali wajen gina gidaje ne.
A gaida Zahra Aminu Fage, kafin mu je ga rahotonmu na musamman, kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Na yi shirin bin sako na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamannin ta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado masu kokun baza na kosa ba, karshen labarin da nake ban hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba, shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba, tafiya te nake dai mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa, ga zuciya na ta fadin kada in fasa.
To Madalla Gaida Nazifi Asnanik Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar farashin man fetur a kasar, duk da cewa farashin a kasar yana da sauki kan wasu kasashen duniya. Hassan Umar Tambuwal Gareka.
A Najeriya ana sayar da litar mai daga naira 600 zuwa sama a gidajen man kasar bayan da gwamnati ta cire kudaden tallafi aka san naira 195 akan kowace lita a can baya. Duk da wannan, Najeriya na daya daga cikin kasashen da ke sayar da litar mai da sauki a kasashen Afirka. Kasashen da ake sayar da mai da sauki a Afirka su ne Algeria, Angola, Masar, Tunisia, Nigeria, Liberia, Sudan da kasar Gabon. Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da korafi a game da tsadar mai.
Sunana Alhaji Azika Bodinga. Farashin mai kan aitun wanda an kaɗe bi tallafin na ai mutane sun shiga halin ƙaƙa ake. Wanda kana sayan abu ko 200 bai kai ba, yanzu an sayar da shi 700 wani 640 wani 50. Ni tun wanda ya saman nan da gida da zan tawa nan man 80,000 ni sha.
Kila ga wani gari kenan.
Ga Sokoto zakwa nan Ibadan. Daga gida na zakwa kasuwa ga sati man 12,000 nake sha. Kuma ni ga kasuwa ba ta da kyawu. Mota ta ta uku ajiban hautawa akan tsadar mai.
Amma wata kididdiga da bayanai sun nuna cewa man Najeriya yana daya daga cikin man da ke da arha a kasashen Afirka.
A mu kan bai da arha gare mu. Su kasashen Afirka din nan wasu kudin su na daraja na ba su da daraja. Don abinda kudin wata kasa ke sai in ka hada shi da na Najeriya sai ka ga cewa ko rabin yanda muke sha bai kai ba.
Amma akwai kasar da man ta lita 1 ta hai 1,000, wani lita hai 1,500, wata kasa ma ta hai 2,000.
Ni ce daraja kudi ne abba daya ba.
Sunana Alhaji Umaru nake ji mahuta. Adam mai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah shi kawo mana sauki cikin wannan al'amari. Amma don Allah dai gwamnati ta hankuri ta kula ta duba ta ga halin da ake ciki talakawa suke ciki. Kawai ga abubuwa da ka gani ga kan talaka yake karewa. Don Allah a tausaya. Ni su ne fatan mu ga lalura.
Cikin kasashen duniya ciki hada yankin nahiyar Afirka, Najeriya ta fi sauƙin mai.
Eh to ta fi sauƙin mai. Masu kuma da suka yi da talakawan su ba irin wanda shugabannin Najeriya kai bane.
Menene bambanci?
Abinda bambanci su can suna da kulawa ga talaka. Suna neman mu wurin zabe. Amma inda suka kawo gwamnati sun manta ma akwai talaka bayan su. Yanzu ga tsadan mai, ga tsadan taki, kuma komai kan talaka yake karewa.
Tsadan man da ake yi a Najeriya cire talafin mai ya kawo shi. Kana ganin cewa cire wannan talafin mai ya amfani talakawan Najeriya?
To da mun azu zai yi umfani da an cire talafi, amma har yanzu talaka bai gane umfani cire wannan talafi ba.
Sunana Muhammadu Danshuwa. To gaskiya tsadan mai ya shahe mu, saboda kaga da muna kai caji naira 50, naira 60, yanzu in mun kai ma naira 200 suke karba wurin wani POS guda daya. Kuma akalla wani ina kai kaman guda 4 ko 5 ma.
Kasashe da yawa a kasashen Afirka sun hai Najeriya tsadan mai, ba ka ganin cewa gwamnatin Najeriya ma ta yi kokari domin man tana da sauki cikin wasu kasashen Afirika?
Ai mu kaga kasar mu ce mu, kuma ga cinan kasar mu ake gina man, kaga ya kamata mu samu sauki akan farashi.
Ba amfani da kudaden da ake kara ma mai wajen gyaran hanyoyi, wajen yin asibiti, wajen yin tituna, wajen yin karantu da bada ilimi, ba ka ganin cewa nan ma gwamnati ta yi kokari?
Ba hanya ce dame ba, abinda mutum zai sa a baki shi dame yan Najeriya. Mai yafi karfin mu talaka, wallahi yafi karfin mu.
Sunana Sulaiman Daura. Ku talaka ba an ga gaskiya yanzu ba. Abinda nake lebe yanzu nawa na sai da mai yanzu. Lokacin fitbi nan ana sai da shi. Nan ana sai da Congo shinkawa yanzu. An rikici. Ba sawa na yin ba. A nima PDP yanzu ya gyara gari nan. Shi ne saman mu lafiya.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta cire tallafin mai domin ta samu kuɗin yi muku hanyoyi, gyaran asibiti, sa magani, taimaka ma jama'a domin su samu ilimi musamman matasa.
Ina ko kare yi. Wai ne ba su taimako a Najeriya.
Ba ga yanzu hanya an fara gyara ba, ba ga cewa wuta ta fara kyau ba a Najeriya.
Ina fara kyau.
A yankin da haka a taka unguwa wuta ba su tsaya ba.
Ina tsaya. Ka taba ganin wuta?
Yo kwanan ka nawa da banka da wuta?
Wallahi yake kwana goma yanzu ban ga wutan ba.
Ba can baya wani bi ana wuce har wuta dai ba a samu wuta ba. Ba ka ganin cewa yanzu ana kokari?
Ban ne ban gani kokarin su ba.
Baka yarda da cewa abubuwa sun fara gyaruwa ba?
Wallahi ni ban gani ba.
Sunana Manu Bade Ibadan. Yadda ake sayar da mai, mai yayi tsada, mugun tsada, saboda mashin ina in zanna gona da ina shan mai na 300, yanzu sai na sha mai na 1,200 kun bai kai da gona. Don haka talakawa na cikin wahalhalu, waɗanda suke waɗannan wahalhalu muna roƙon Allah ya kawo mana saukin su.
Akwai kasashen duniya da yawa da ake sayar da litan mai 1,500, 2,000 har 3,000. Ba ka ganin cewa man Najeriya yana da sauki a cikin kasashen Afirka?
A'a, waɗannan kasashe sun samu ci gaba. Kasashe ne masu yin kere-kere. Nan Najeriya mai muka kerawa.
Nana Abdullahi. Tsadan mai da ake ciki yanzu gaskiya yayi yawa. Kuma mutane ba su ji daɗi haka ba. Kuma muna fatan cewa hawa Tinubu sai mana saman alheri kuma haka muke so. Amma da yace mutanen Najeriya su yi hakuri, muna ciki hakuri. Muna jira komai soko. Amma tsadan mai ya yawa yanzu.
Idan ka dubi wasu kasashen Afirka, Najeriya tana cikin daya daga cikin kasashen da ke da saukin mai.
Mun san da haka. Amma duk da haka ka san in muna da shugaba mai kyau, in mata mai kyau su yi na bai da kyau, dole a ce shugaban bai da kyau. Mai din nan an tabbatar da cewa namu ne a nan wajen, mun ba mu ji dadin shi ba.
A naka gani mai tsadan mai kisawa a cikin jama'a.
Ah, wuya da yawa. Tsadan manyan su masu mota, don su kara kudin mota. Komai haka sai dinga tsada. In mai ya so ko mun tabbatar cewa komai zai so ko. Saboda kan mai din nake kara komai da komai.
Dr. Mansur Abdullahi na jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Gusau a jihar Zamfara, masani tattalin arziki ne, ya bayani a game da tsadar mai a duniya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shi bambancin farashin litar mai a kasashen duniya akwai dalilan da ke kawo. Na farko akwai kudin da ake kashewa wurin tono man. Kaga wasu kasashe sun kasance ci gaba na kimiyya da fasaha. Saboda haka duk kasar da take kai wurin kimiyya da fasaha dole kudin da za ta kashewa ya sauki wurin tono mai duka wata kasa. Kaga mu kasashen da suka ci gaba wurin tono arziki da su America da Ingila da wayi dole sai sun samu sauki saboda ci gaban kimiyya da fasaha. Sannan dalili na biyu akwai samar da matatun mai cikin kasa. In kasa tana da matatun manta wanda za ta tono mai ta tace da kanta, wannan zai sa farashin man ta sauki nufin kasar da in ta tono man sai ta haɗe shi wata kasa ta waje an tace ki mata sannan ta mai shi gaba ta tafiya. Wannan kaga a haɗe shi waje a tace ki sannan a mai kai shi zai ƙara man tsada. Na uku akwai haraji. Wasu kasashe suna ta haraji a kuɗin mai wanda shi kisa sai kuɗin man su yi sama. Akwai kasashen da suna caje harajin ji kusan kashi 70 cikin ɗari. Wasu kasashe kuma suna caje harajin ji kashi 75 cikin ɗari. Da kamar irin kasar Netherlands tana caje wajen kashi 70 cikin ɗari. Kamar irin kasar America tana caje irin kashi 25 cikin ɗari. Haka in haraji yana da yawa, to dole farashin man yayi yawa. Idan kuma haraji ɗan kaɗan ne, za ka shi kuma farashin man ba zai yi yawa ba. Sannan daga sai abin da ke kawo man yayi sauki, in kasa tana sa ta dace. Kaga can ba a fitar da kasar da irin Nigeria, irin Iran, saboda suna da mai suna sa ta dace ya sama farashin man ma a kasashen ma yayi kasa ma bisa ga farashin da ake tono ma.
Dokta, kasashen irin Hong Kong da kuma tsakiya Central Africa sun hiko waɗanne kasashe tsadan mai a duniya, me yasa?
Daga ciki akwai waɗannan dalilan da na kawo, saboda aka sa haraji da yawa, dole man yayi tsada sosai. Ka gane ko, amma aka sa haraji dan kaɗan za a ga farashin man mai yayi kaɗan. So na cin man, in babu mai kasa dole in sa ci wa cikin shi, to dole man yayi tsada. Da dai sauran dalilai.
A can baya dokta, ƴan Najeriya na shan mai lita ba ta kai naira 200 ba, yanzu kuma ta fi naira 600, kuma ƴan Najeriya na ta koke, sannan har yanzu Najeriya tana cikin kasashen da ke da sauƙin mai a duniya. Ya ake kallon wannan koke-koken ƴan Najeriya?
Dole ƴan Najeriya su yi kuka saboda shi ma da dalilai da dama. Na farko akwai rashin sabo. Mun riga mun sa muna sayen shi ƙasa ma ga 200 da sai aka zo aka waye gari yanzu mai ya kai 600 da wani abu. A wancan lokacin ba ka wuce 5,000 ka cika tankin manka, amma yanzu za ka zo tankin mai sai ka kashe 30,000 da wani abu zuwa 40 karamin mota ma. Za ga ba mu saba da wannan ba. Sannan na biyu akwai yanayin tattalin arziki mu ƴan Najeriya. Mafi yawan ƴan Najeriya talakawa ne. Idan aka sa ma'aunin da bankin duniya shi ana aunawa na talauci talakawa ne. Da kuma matsalar rashin aiki.
Kasashen Venezuela, Saudi Arabia, Liberia, Turkmenistan, Bahrain, Kuwait, Qatar sun fi kowace ƙasa sauƙin farashin mai a duniya. Ita ko ƙasar Hong Kong ta fi kowace ƙasa tsadar mai a faɗin duniya, inda ana sayar da litar mai kimanin naira 300,000 na Najeriya. Ƙasar Venezuela ta fi kowace ƙasa arhar mai a faɗin duniya, tana sayar da litar mai ƙasa da naira 200 kuɗin Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambol. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Black Stars da kasar Ghana ta isa kasar Ivory Coast don gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 cikin wani yanayi mai daukar ido, inda sun ka baje kolin al'adun gargajiyar Ghana ta yafa zanin tsakin kasar da ake kira Kenti. Wurin tarbun baki na tashar jiragen kasar ya rude da buki, yayin da makaɗan gargajiya suke yi wa ƴan wasan marhaban. Ƴan wasan ma sun shiga an dama da su sosai. Ƴan wasan da sun kabar kasar Ghana sanye da kaftani sun kawata shigar nasu da kente wadda ya kara wa bukin tarbun nasu armashi ranar 13 ga watan Janairu ake soma gasar zuwa 11 ga watan Fabrairu yayin da Black Stars in Ghana ke shiryawa gasar cin kofin Africa na shekara ta 2023 AFCON a takaice ma'aikatar minista dake kula da wasannin motsa jiki da gwamnati ta bakin kakakinta Mr. Charles Amofa ta nuna cewar ta bai wa ƴan wasan duka bidda suke bukata don ba su kwarin gwiwa kungiyar dake cike da kuduri da nauyin kawo ƙarshen shekaru 42 na gazawan Ghana ta lashe kofin na Africa ya ta soma wasan ta ne da kasar Cape Verde ranar Lahadi kan ta hadu da Masar da Mozambique a kokarin ta ya lashe kofin karo na biyar da yake magana yayin dinar bankwana kuma sai wanda ya samu halartar manyan mutane har da shugaba Akufo Addo Musa Amofa yayi bayanin irin shirin da aka yi ainan wannan wasan baya na Manchester United da Rio Ferdinand ya ce yayi imani duk club da zai nemi dan wasan tsakiya na Ghana Mohamed Kudus sai yayi tanadin isasshen kuɗi dan wasan mai shekaru 23 na haskawa ainan tunda ya koma West Ham United cikin lokacin transfer bazara daga zakarin Dutch Ajax Amsterdam dan wasan na Ghana halin yanzu ya zura kwallaye 10 cikin duk wasannin da yayi wa da Hammers aka kuma zabe shi tauraron ɗan wasa na cikin watan Disamba a Premier League in England dan wasan tsakiyar ya burge Ferdinand wanda ke cewa West Ham ba za ta amshi ta yadda ya gaza fam miliyan 75 ba kan su bar dan wasan yayi hannun riga da su shugaban hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta kaice Gianni Infantino yayi tarda Allah wadai da irin arangamar tashin hankali da ya lalata wasan samun shiga gasar cin kofin duniya tsakanin Argentina da Brazil yana mai fadan babu wuri wa irin wannan mummunan hali a kwallon kafa wannan irin tashin hankali ba shi da wuri a wasan kwallon kafa akan fili na wasa da wajen fili inji Infantino a wani sakon Instagram ɗan kwallo da kungiya da ma jami'an wato kwallon kafan sun cancanci samun yanayi mai tsaro arangamar ta faru ne a matsayin Rio de Janeiro Maracana Stadium yayin kada takin kasashen inda ɗan sandan Brazil sun ka tasar wa magoya bayan Argentina da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Radwanul La Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida dan mutan Accra yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaicen tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai samu yin jawabin karshe wajen kare kansa a shari'ar da yake fuskanta kan aikata ba daidai ba a harkar kasuwanci a New York ba bayan da lauyoyinsa suka kyamincewa da nacewar da alkali yayi cewa dole tsohon shugaban ya tsaya kan batutuwan da suka shafi shari'ar kawai mai shari'a George Arthur Engoron ya soke damar da aka baiwa Trump a yau Laraba wuni daya gabanin gabatar da jawabin karshe a shari'ar hakanin kuma dan shugaban Amurka Hunter Biden ya tada takaddamar siyasa bayan da ya zauna a layin gaba sa'ad da ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisa yayin da 'yan Republican suke shirin daukar matakin farko wajen tuhumar sa da yin wato da yiwa majalisa rashin da'a kwamitin 'yan majalisa wato majalisa 'yan kwamitin 'yan majalisa kan ayyuka na musamman da kwamitin shari'a da za su kada ƙuri'a a yau akan tuhumar da ake yi wa Hunter Biden ta kin amsa ga yatta da majalisa ta aike masa taron tattalin arzikin kasashen duniya wato World Economic Forum ya bayyana cewa labaran ƙarya game da fasahar na'ura mai tunani ta AI su ne a gaba cikin jerin abubuwan da ke zama hadari ga tattalin arzikin duniya a rahoton sa kan hadira a duniya na baya-bayan nan kamfanin ya ayyana bayanan ƙarya da karkatattun bayanai a matsayin hadari mafi girma da za a iya fama da shi cikin shekaru biyu masu zuwa rahoton ya kuma ce wasu jerin hadiran muhalli za su kasance barazana mafi girma na lokaci mai tsawo jakadan Taiwan a Amurka a jiya Talata ya gana da kakakin majalisar Amurka Mike Johnson a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Taiwan biyo bayan wani gargadi mai karfi daga Beijing Amurka ita ce a duniya tafi baiwa Taiwan goyon baya kuma take sayar mata da makamai duk da rashin dangantakar diplomasiya tsakaninta da tsibirin
masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Sidrak ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku kwana lafiya.